أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. ما سورة رمو دكلم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بركة مدى كسن شوى ترى دكوتة شواني سابا شرنا فتو رحمة شرن ديكي باكو داما دومو ايكو رتنبو يوكو ودن لسكشا في أديني در ايوا زوا قمالا دومو سامو مبتا كما أنا ايكو من داسا ومن تنبو يتا شوانا مشريني tayar aiko da rubutaccen sakon text ko kuma sakon WhatsApp akan lambar waya 0703 360 4455 ko kuma cikin adireshin email na fatoyinrahma@yahoo.com da kuma shafin fatoyin rahma da ke dandalin sada zumunta na Facebook. Tayo dai muna asabar ne 11 ga watan Dhulqa'ida na shekara ta 1443 bayan jira da Muhammad sallallahu alaihi wasallam daga garin Makka zuwa Madina wanda ya zo daidai da 11 ga watan Yuni na shekara ta 2022. Kuma kamar kowane lokaci muna tare da shi malaminmu al-professor Sheikh Muhammad Sani Umar Jalimu, babban malami a tsangirin nazarin shari'a da addinin musulunci ta Jami'ar Bayero da kenan Kano, wanda a koda yaushe yake samun dama domin amsa tambayoyin da kuke aikowa. Ni kuma sunana Anas Idris Hassan da nake kasancewa tare da ku a cikin wannan shiri. Sai ku biyo akramakallah.
بسم الله. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين. يقوم أسوء كلم رسول الله أن اللوكتي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وكمر أن بك مكي بياني أو أن تنسات دي قباتة وككما جاء هنكني جمد شقور شأن سياسة شريه شريه زعبي tsayawar ƴan takara da jadagar da kowa yi. Wannan wani lokaci ne da yawa daga cikin mutane irin su yake rifewa, suke mantawa da Allah, su manta da lahirarsu, su manta da gamuwarsu da Allah subhanahu wata'ala, su manta da ranar hisabi. Allah subhanahu wata'ala ya gaya mana cewa dukkan wani abin da za mu furta, duk wata magana mai kyau ko mara kyau da za mu furta, to tana nan a rubuce, kuma Ubangiji subhanahu wata'ala zai mana hisabi akan ta. Ma yalfizu min qawlin illa ladayhi raqibun atid. Allah ce babu abinda mutum zai furta face tare da shi, akwai mai sa ido wanda yake halarce ko yaushe. Wa inna alaykum lahafizin kiraman katibin. Allah ce tare da ku akwai masu kula, marubuta ne masu karamci, wadanda suke rubuta duk abinda suke rubuta duk abin da kuke aikatawa. Saboda haka a wannan lokaci mu sani cewa kalma ko lafazi ko furici wani abu ne wanda yake da hadarin gaske, wani abu ne wanda yake tattare da responsibility. Ka sani cewa dukkan wani lafazi da zaka saki a rubuce ko da magana a kafar watsa labarai wacce ake karantawa ko ake gani ko ake sauraro, ka sani cewa waɗannan kalmomi da za ka yi amfani da su a cikin irin wannan yanayi wani abu ne da Ubangiji subhanahu wata'ala zai taskake su kuma zai maka hisabi a kansu. A cikin hadisin Abdullah al-Muzani, annabi sallallahu alaihi wa sallam yana cewa lalle bawaye kan yi magana wacce ta shafi yardar Allah da ba zai zata cewa za ta kai inda ta kai ba, amma Ubangiji subhanahu wata'ala ya rubuta masa yardarsa har zuwa lokacin da zai hadu da shi. Annabi ya ce kuma bawa zai iya yin furici da wata kalma da take kunshe da fushin Ubangiji, bai zata cewa za ta kai inda za ta je ba, Ubangiji ya rubuta masa fushinsa har zuwa ranar da zai hadu da shi. Saboda kalmar da za ka furta mai kyau zata iya zama sanadiyar samun yardar Allah subhanahu wata'ala, hakanan kalmar da zaka furta mara kyau zata iya zama sanadiyar halakarka. Annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa bawa zai iya furta kalma wacce bai dauke ta a bakin komai ba, amma ya gangara a dalilin ta cikin wuta shekara 70. Kalma ce ya takallamu bi kalimatin la yulqi laha balan yahwi biha fi jahannama 70 kharifan. Haka annabi yace zaka iya furta kalmar da kai a gurinka kana gaba komai bace, amma a dalilin ta Ubangiji subhanahu wataala ya tura mutum cikin wutar jahannama ya gangara cikin ta tsawon shekara 70 bai kai karshen ta ba. Allah subhanahu wataala yana magana akan munafikai da suke zama a wani lokaci suke sakin wasu kalmomi a tunanin su su wasu ce basu wani abin basu yi laifi ba. Amma Ubangiji subhanahu wataala ya kira wannan magana da suke faɗa magana ce ta kafirci ya halifuna billahi ma qalu wa laqad qalu kalimatan kufri wa kafaru ba'da islami. Har rantsuwa da Allah suke cewa su fa ba su faɗi wani abu ba. Allah ya ce haƙiƙa kuma sun faɗi kalmar kafirci kuma sun kafirce bayan da suna musulmi. Saboda haka kada mutum siyasa ta rufe masa ido, jam'iyya ta rufe masa ido, ɗan takara ya rufe masa ido, ko wani abu da za a bashi na duniya ya rufe masa ido, ya riƙa sakin maganganu yana suka ko yana yabo amma ba a mahallinsu ba, wanda wannan zai iya zama masa abin nadama ranar gobe kiyama. In ka sa wani kana yabansa kana faɗar ƙarya da gaskiya don kawai ka ga cewa abin yabanka ko abin ƙaunarka ya samu ɗaukaka ko karɓuwa, ko ka zo kana rubuta ƙarya a kan wani don ka ga ka dakushe shi ka hana shi cin nasara, to ka sani cewa kanka kake yi wa kuma ƙarshe abin kai za ka zo kai nadama a kansa. Annabi ya sha jan hankalin mutane musulmi al'umma su cewa su kiyaye harshensu, su kiyaye harshensu. Annabi sallallahu alaihi wa sallama an tambaye shi menene ya fi kai mutane wuta, menene ya fi kai mutane aljanna. Annabi sallallahu alaihi wa sallam ya ce taqwallahi wa husnul khuluq, kiyaye dokokin Allah da kyawawan ɗabi'u. Sai aka ce kuma menene ya fi kai mutane wuta, Annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce baki da kuma farji. Wato abinda mutum zai biye wa zuciyarsa ya rika furtawa na ƙarya da gaskiya da kuma bin sha'awace-sha'awacensa ba tare da yi musu linzami ba, Annabi ce to waɗannan su suka fi kowa kai mutane cikin wutar jahannama. Annabi sallallahu alaihi wa sallam ya ce Mu'adh ibn Jabal kuffa alayka hadha, ka rike wannan. Annabi ya kama ya nuna masa harshensa ya ce awa nahnu mu'akhadhuna bima natakallamu bihi ya rasulullah, qala thakilatka ummuk fa hal yakubbu an-nas ala wujuhihim aw qala ala manakhirihim fi an-nar illa hasa'ilu al-sinatihim. Annabi ya ce ka rike wannan, ka kame wannan. Annabi ya nuna masa harshensa ce ya rasulullah, yanzu za a kama mu da abinda muke furtawa? Annabi ya ce mahaifiyarka ta yi wabinka, shin akwai abinda yake kifa mutane a cikin wuta akan harshe akan karan hancinsu ko akan fuskarsu in ba abinda harasansu suka girba ba? Annabi sallallahu alaihi wa sallama yana cewa Uqbah ibn Amir cewa ka kiyaye harshenka, ihfaz lisanak wa liyas'aka baytuk wabki ala khati'atik, ka kiyaye harshenka gidanka ya yalwace ka, kai kuka akan laifukanka. Wato ka riƙe bakinka, kada ka rika sakin baki kana faɗar abin da kake so. Yayin da wani abu ya taso na fitina rigingimu, koma gidanka ka zauna ka arzinka a tsakiyar rigima kaci kaci. Sannan kada ka rika taka laifukanka kana hango na wasu, kai ka duba naka laifukan ka yi zubar da hawaye kai kuka a kansu, ka nemi gafarar Allah. Sayyidina Abu Bakar an shiga aka same shi yana jawo harshensa yana matse shi, ce ya Abu Bakar ina ne wannan? Ya ce hadhal ladhi awradani al-mawarij, wannan shi ne yake jefa ni cikin halaka. To lokacin fadawa cikin halaka ya shigo yayi mutane da yawa za su halaka a irin wannan lokaci saboda maganganu da za a rika saki babu linzami babu kai babu gindi babu wani uzurin da zaka ga yawa Allah idan ka saba wa dokarsa idan ka shiga haƙƙin bawansa idan ka ci mutuncin wani idan kai wani ƙarya ko kai wani kasafi babu maganar ka je ka cewa Allah siyasa kuke ko a'a wani ma yayi muku dan haka rama ku kai Allah babu ruwan shi da wannan ko wane ne yayi ubangiji subhanahu wataala ba kyale shi zai yi ba ko duk abin da mutun yake ubangiji yana nan lissafi da shi ana na rubuce wa kullu shay'in ahsanahu fi kitabin mubin lace komai ubangiji subhanahu wataala ya kididdige shi yana nan a rubuce a cikin lauhul mahfuz don haka ya kamata in uwa musulmi mutun ya ji da kansa kada ya zo ya yi bi babu ita duniyar da zai zo yana yi dan ita ko dan ya samu wani abin duniya ko a bashi wani mukami ko a jawo shi jiki ko a so shi zai iya zuwa wannan abin da yake nema duk ya rasa babu duniyar sannan kuma ya riga yayi barin lahirarsa barin da ba zai kwasu ba saboda sai mu kokari mu kiyaye harshen mu san me zamu faɗa zaka faɗi faɗi gaskiya annabi cewa yi man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut wanda da yayi imani da Allah da ranar lahira to ya faɗa alkhairi ko ya jaba kin sai shiru ka san abinda zaka faɗa ba alkhairi bane to ka jaba kin ka kai shiru ka jaba kin ka kai shiru wannan shine kubutarka shine salabarka shine samun nasararka duk wata nasara da kake tsan zaka samu ta hanyar amfani da kalmomi da lafuzza wanda ba su dace ba to ka sani cewa kanka kake yi wa barna kanka kake konawa kake daba wuka abin ta kai ci mutum da hankalinsa da tunaninsa da iliminsa ya zo ya rika yin wasu abubuwan da zai cutar da rayuwarsa wai dan ya gyara rayuwar wani ko dan wani ya samu abin duniya mutum ya zo ya rasa duniyar ya rasa lahirar saboda ka sai mai hattara mai a hankali mai aiki da tunaninmu mai aiki da iliminmu addininmu na musulunci mana linzami duk abin da kake yi ka tuna kai musulmi ne akwai koyarwa mai kyau mai daraja mai kima da annabi ya bar maka ki kokari ko menene ka ko ina ka tsinci kanka ka rike wannan koyarwar ka lizumci wannan ka tsare bakinka ba wai an hana ka magana akan siyasa bane kai magana akan siyasa ba hana ka faɗa albarkacin bakinka bane akan abin da yake kaiwa ya komo na yau da kullun ka faɗa amma ka lizumci gaskiya abin da yake gaskiya ne ka faɗa abin da baka sani baka ce ban sani ba abin da kake ta baba akan sa ne mu tabbaci akan sa kafin ka furta amma ba mutum ya rika shirye maganganu ba waɗanda shi a karan kansa ya san ƙarya yake kafin ma wani ya ci ƙarya yake shi karan kansa yana ƙarya ta kansa kuma ya ce da wannan ne zai samu ciki gaba a rayuwarsa wani ya ɗaya daga cikin abin da ya rusa mu ya rusa rayuwar tamu ta duniya kuma ya rusa yadda muke a gurin Allah subhanahu wataala sai mun gyara mun yi abu cikin tsafta mun yi abu cikin tunani sannan za mu ga alfanan abin da muke yi Allah ya sa mu dace
to amin su malin malalai sakar alkari tambayar ba ta farko ta zo daga wanda yake cewa yana son karin bayani kan mace ta yi mulki kamar ta zama gwamna ko shugaban karama kuma ko shugaban kasa yake cewa saboda maganganu daban-daban suna zuwa akai wasu na cewa bai halatta ba tare da kafa hujja da hadisin da ke cewa al'umma ba za su rabauta ba idan suka shugabantar da mace wasu kuma suna cewa ya latta tare da kafa hujja da ayyana da take cewa ni wajabtu maratan tamlikuhum wa utiyat min kulli shay'in wala arshun azim na kissar annabi Sulaiman shine ke so malaka kar bayani kan wannan abu guda biyu
to na farko idan muna magana kan hukunci a bisa tsarin musulunci yadda musulunci ya shirya shugabanci muna da alwilaya al'amma shugabanci na al'umma na jama'a zaka shugabanci kasa tun koye shugabanci jiha koye shugabanci local government wannan da ana kiranta alwilaya al'amma to wannan bil ijma ijma'in malamai duka kan cewa namiji wato shugaba a irin wannan shugabanci ya zama namiji sharadi ne az-zukuriya sharadi wannan ijma'i ne yawa daga cikin malamai sun haikaito shi kamar al-Juwayni a cikin littafin sa al-Irshad ibn al-Arabi a cikin littafin sa ahkam ahkam al-Qur'an ibn Taymiya ibn Hazm a cikin maratib al-ijma' yawa daga cikin malamai sun haikaito wannan ijma'i cewa indai wilaya amma ce wilaya amma in aka ce wilaya amma kamar shugaban kasa kamar gwamnatin jiha kamar gwamnatin abinan na local government chairman na local government wanda take kira wilaya amma ba wai shugaban wata ma'aikata ba ko wata makaranta wannan wilaya ce khassa idan wilaya ce amma suna cewa sharadi az-zukuriya zamana namiji ne wannan hadisi na Abu Bakra hadisi ne sahihi babu wani malamin hadisi da aka sani a tsawon tarihin musulunci da ya soki hadisin yana cikin sahih Bukhari da Muslim Nabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa lan yufliha qawmun illa wa amrahum imra babu wasu mutane da zasu lagauta idan har suka shugabantar da mace akan al'amuransu wannan kuma ya faru lokacin da mutanen Kisra suka shugabantar da yar shi mamacin wato shi Kisra sarkin Farisawa da ya rasu suka shugabantar da yarsa wata ana cire ta Buran to da labari yazo gurin Annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya faɗi wannan magana ce indai mutane za su shugabantar da mace akan al'amuransu kaga al'amuransu anan yana nufin shugabanci na gaba daya ba wai shugabanci dan takaitacce ba shugabanci wanda ya kunshi karkashin ta akwai al'umma da yawa shine Annabi ya faɗi wannan to wannan siyakin sa wannan hadisin a yadda yazo babu wani malami da ya taba takaita shi cewa ko yace baya shiga cikin harkar shugabanci ko kuma a ya shiga ya shafi wannan mutanen su kadai kamar yanda yanzu ake samun malamai wasu suna fadar haka wannan sabon magana ce a tarihin fiqhul musulunci a fiqhul musulunci duka ba wanda yake takaita abin akan cewa ita matar ake nufi kadai ko su al'ummar farisa ake nufi kadai dan annabi yayi amfani da uslubin larabci lan yufliha qaumun wannan qaumun nakira ce fi siyakin nafi tufidul umum saboda haka takaita abin akan wata kissa wata ita waƙi'a ce guda daya ya saba uslubin larabci dan annabi yana nufin su sai ce waɗannan mutane ba za su rabauta ba ya kawo wata magana da take nuna su iya waɗannan mutane yake nufi ba duka al'umma yake nufi ba sannan idan muka dubi wato dabi'ar shugabanci irin wannan ita wilaya amma dabi'ar ta tana buƙatar ya zanto namiji ne tana buƙatar ya zama namiji ne ba mace ba saboda dabi'ar halitta da Allah ya yi wa namiji ba irin ta yi wa mace ba namiji yana da jajircewa yana da tsayawa yana da ƙarfi da Allah subhanahu wataala ya bari masa yana da juriya yana da rashin tsoro fiye da mace koda zaka ce ai ana samun wata mace jaruma da wannan wani abu ne da yake fita daga ka'ida amma dai mafi rinjaye shine maza ke samun wannan sifa ba mata ba saboda ka sifar juriya da jajircewa da jarumta da rashin tsoro da kujiba wannan namiji aka sani da wannan mace abinda aka santa da shi shine al-lin tausasawa aiki da atifa zuciya haka zaka ganin tana da saurin kuka dindinin abu zai ba ta tausayi sabanin namiji to saboda ka dabi'ar shugabanci irin wannan yana buƙatar dabi'a irin ta namiji ba irin ta ya mace ba wannan na farko ke na biyu aikin da Allah subhanahu wataala ya dora wa ya mace a matsayin ta na mace za ta zama uwa za ta zama matar wani wanda take karkashin mijinta za ta zama wacce za ta yi ciki ta haihu ta yi reno to dabi'ar aikin ta shine dabi'ar aikin zama huri guda ba dabi'ar kai kawo ba wanda shi kuma shugabanci baya yana buƙatar ya zanto mutum kullun yana cikin kujiba da faɗi tashi mace dabi'ar aikin ta kuma dabi'a ce ta wacce za ta zauna guri da kamar da Allah ce wa qarna fi buyutikunna saboda haka in aka dauke mace daga wannan position din aka kai ta position din da namiji ne kamata ya kasance to za a canza wani abin da ba shi ne tsari ba sannan kuma wancan aikin nata ita kuma zai tsaya domin namiji ba zai iya yin aikin da ta bari ba aikin da mace za ta bari ta je ta yi nashi shi ba zai iya yin nata ba wani ba zai iya ciki ya haihu ba namiji ba zai yi ciyarwa ba namiji ba zai yi reno ba duka wani aiki ne da ɗabi'a ta mace ita ce take yin sa saboda kan aka yi canjin role ta karɓi nashi shi ba zai iya karɓar nata ba to nata kuma zai zama vacant ba kowa to nan kuma ɗabi'a ta gina al'umma kuma sai ta samu matsala tunda dukkan wani tubali na al'umma aka zare wannan tubalin daga mahallinsa to zai zama rami ne kuma zai iya shigowa ta wannan wuri to sannan har ila yau muka dubi magana da wasu ke cewa muka dubi tarihin shari'ar musulunci kafuwar musulunci tun daga wancan lokacin annabi sallallahu alaihi wasallama har zuwa khalifofi har zuwa waɗanda suka ba za mu ga annabi sallallahu alaihi wasallam ya tura wata mace ya ba ta wilaya amma ba inda zaka samu wata kissa ko an ci wani gari da yaki ko wasu gari sun musulunta sun zo annabi ya ce to wance ke ce shugaban su ba ta samu wannan har annabi ya bar duniya bai ran ba mata ba suna nan ta baka za a fita yaki ba annabi ya ce wance ke ce komanda ta samu wannan hakanan a lokacin khilafar Abubakar hakanan a lokacin khilafar Umar hakanan a lokacin khilafar Usman Ali hakanan khulafa na Banu Umayya da suka zo hakanan Ibn Abbas ta ba samu a cikin tarihin musulunci tsawon tafiya ba waɗannan al-qurunul mufaddala karnin sahabbai tabi'i atba'ut tabi'i a samu wani ya tura wata mace don turke wani wata gunduma wanda yake nuna maka cewa duka fahimtar malamai a lokacin bata saba ba game da cewa shugabanci irin wannan a wilayar amma mace ce take yin su ba namiji ba dan da a ce akwai wannan fahimtar to da kaji cewa an dauki wani wata gunduma ko wani abu ko lokacin da zuwa gaban nan wani abu na san zuciya ya riga shiga tare cikin su da sai wani ba yarsa ko wani ba matarsa ba duk ba ji wannan ba wanda yake nuna cewa a lokacin fahimtar malamai da shugabanni na musulunci ne ce cewa wannan aiki ne na ɗaya namiji ba aiki ne na ɗaya mace ba waɗanda suka zo da saboda guguwar rayuwar zamani da ta zo na cewa a samu gender equality ya kamata duk abinda ɗaya namiji ke mace ma a ba ta dama a zo a dama da ita wanda mutanen turawan yamma su suka kama da wannan kuma har ake kokarin a karkatar da fiqhun shari'a musulunci shi ma a dora shi akan wannan faifai wanda kuma ba za su tafi tare ba waɗancan wasu mutane ne suna da addinin su daban suna da al'adar su daban suna da thakafar su daban ba irin tamu ba mu addinin mu musulunci ne abinda muke hukunci da shi alkur'ani ne da sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam al'adun mu yana tafi suna tafiya ne tare da addinin da sauransu to kaga da waɗannan suka zo da nasu sai ake kokarin kuma a ce to shi ma musulunci a samu a hada abin yadda za su zama abu daya to sai suka rika cewa to ayi mace ya kamata ita ma a zo a dama da ita a baka mukami irin na shugabanci irin wannan shugabanci al'amari zan to ta yi shugaban kasa ko ta yi kaza ko ta yi kaza suke sukan hadisin annabi sallallahu alaihi wasallam cewa ai hadisin ai da yace lan yufliha amrun qaumun wallau amrahum imra'a ai akwai a tarihi da yawa wanda mata suka yi mulki kuma suka yi nasara Indira Gandhi a India ta yi mulki kuma ta yi nasara Margaret Thatcher a Britania ta yi mulki ta yi nasara wato ke suke kawo mata a matsayin cewa ai sun yi mulki kuma sun yi nasara in aka yi cewa hadisin haka annabi ya faɗa to kamar ya zanto annabi ya yi maganar da bata ta zama ba gaskiya ba to kaga wannan su suna daukan falah da fahimta ta dan duniya in an ce nasara ce ta yi nasara shin me ake nufi da ta yi nasara kanin an samu kyakkyawan tattalin arziki an samu zaman lafiya ko ku a'a ana nufin dukkan wani janibi na rayuwar dan adam da ake bukatar kamala a cikin sa ya samu babu shakka mu a gurin mu babu wata wata kasa da ta kauce wa shari'ar musulunci ta kauce wa dokar musulunci da kuma aka ake samun wannan nasara a cikin dukkan sha'anin rayuwa ta yi a samu abin da ya shafi harkar duniya abinci lafiya sutura duk wanda ta yi su samu amma kuma akwai wani abu da dan adam yake bukata na nutsuwar ruhinsa akwai wani abu da dan adam yake bukata na kyawawan dabi'u da kyawawan halaye da samun yarda Allah wanda duk wanda ba za su samu a karkashin dukkan wani tsari da aka gina shi ba akan musulunci ba wannan mu musulmi a gurin mu wannan falah aka ce falah ana nufin al-falahu dunyawi wal ukhrawi duka dan ka samu nasara ta duniya baka samu ta lahira ba mu a gurin mu baka samu nasara ba saboda shi kansa fassara nasara din da cewa kawai yana nufin a samu kasa ta zauna lafiya ko a samu yalwa ta arziki shine nasara wannan shi kansa wato fassara ce take gurguwa da cikakkiya ba sannan kuma in ka koma su kansu tarihin waɗannan mutane da ake misali da su ba zai yi ba a ce a cikin mulkin su ba a samu matsala ba dole ne a ce an samu su sun yi mulki lafiya lafiya ba a samu matsaloli ba dole ne da abin nan sannan kuma abu na uku da ba su lura da shi ba shine waɗannan mata da ake cewa an ba su ragamin shugabanci a kasashensu suna yin abin da ake cewa demokradiyya tana da abin nan jigajigai akwai bangaren dokoki akwai bangaren shari'a sannan akwai bangaren zartarwa wanda waɗannan su uku kowanne yana cin gashin kansa a ka'idar demokradiyya bangaren dokoki yana cin gashin kansa shine parliament sannan bangaren shari'a abin nan kai bangaren a shari'a shine bangaren alkalai yana cin gashin kansa sannan bangaren zartarwa shine shugabanni masu zartar da abubuwan da aka fara shi ma yana cin gashin kansa a kasashe na waɗannan da kuke magana kamar Britaniya zaka samu cewa waɗannan abubuwan duk suna tsaye da tilakansu amma sauran kasashe da suke tuke demokradiyya duk ba haka bane kusan bangaren mulki ko bangaren zartarwa kusan duk yana tasiri akan sauran bangarorin kawai ke kana yi kan majalisa ba za ta iya yin wani abu wanda ya saba wa abinda shugabanni suke so ba a wancan za su iya kiran ita wannan su tsawatar da ita dan majalisa ɗaya zai iya sa a kira wata majalisa a yi mata fada amma ta kama a cire ta za ta iya kawo abubuwa a fancakalar da su ba za a yi ba haka hukuncin da ake ce an ba ta shi ma ba a ba ta ba sabanin mu a musulunci in ka ce wani shugaba ne to yana da cikakken iko yana iya sawa yana iya hanawa waɗansu ba za su iya wasu kawo masa tarnaki ba saboda haka abin ya saba ta wannan nahiyar maganganu akan wannan suna da tsawo malamai sun tattauna akai ana shinginawa Imam Tabari Ibn Jarir Tabari cewa mace za ta iya wulayar amma amma wannan bai inganta daga gare shi ba kamar Ibn Arabi a cikin Ahkamul Qur'an yake faɗar cewa wannan magana ba ta inganta daga Imam Tabari cewa ya faɗa haka ba al-ahnaf sun yi magana akan cewa tana iya abin da ya shafi ta yi jagoranci akan abin da take iya bada shaida akan sa wato akwai wani abin da mace an yarda ta bada shaida akan sa kamar harkar aure mace za ta iya bada shaida akan sa kamar harkar dukiya mace za ta iya bada shaida akan sa to wani abu in ya taso yana buƙatar a samu shugaba aka same ta kuma tana da ƙwarewa akan wannan ana iya sa ta anan su ma abin da Abu Hanifa yake faɗa shine wannan ba wai yana nufin al-wilayatul amma ba cewa za ta zama da sauran sai dai abin da ya kamata mu yi la'akari da shi a wannan gaba shine a yanzu da muke magana akan shugabancin mace ta zama gwamna ko ta zama a shari'ar musulunci in ka ɗauko ta shari'a ce wacce take hukunci ne wanda yake shari'ar musulunci ne take ta gina shi tun daga farko har ƙarshen sa saboda ka ta sanya dokoki duk ga yadda za a yi hatta wajen nada shugaban ba kawai zuwa za a ce ayi ƙura'a ba kowa da kowa ya kawo ƙura'arsa wanda suka fi yawa kawai su ciki nan to suka cinye yadda mu muke yi a tsarinmu na demokradiyya za a ce a zo a yi zaɓe da ƙura'ar musulmi da wanda ba musulmi ba da ta mutumin kirki da wanda ba na kirki ba da ƙura'ar mai hankali da wani wanda yake mara hankali duk ƙura'ar su ƙura'a ce duk daidai wa daidai suke saboda haka inda za a ce a ja daga wasu masu hankali su biyar su zabi wani a samu wasu mahaukata su kuma su kuwo masu zabi wannan ko su fi da ma to wannan mai rinjayen shi kawai shi yace ba a duba cewa wadancan mutum dai anan ya fi wannan tarkacin a tsarin demokradiya kawai qur'an ake kirga qur'an dan kuma ta kowa da ta kowa dai ce ba ta wanda ta fi wani to kaga tun daga nan shi ginin da musulunci yayi na samar da ahlul hilli wal aqd wanda committee ne za a yi wanda su kuma su za su duba wanda ya kamata ya shugabanci al'umma sannan sai a jira ayyukan al'umma kamar da aka yi lokacin shugabantar da Usman kaga sayyidina Umar ya kafa committee na mutum shida a cikin su yace a zabi shugaba amma da aka tashi Abdurrahman ibn Auf da ra'ayin bayan an tsaya takarar ta dawo tsakanin sayyidina Ali da sayyidina Usman sai da ya bi mutanen Madina hatta mace da take cikin gida hatta budurwa sai da ya jira ayyukan su kan tsakanin Usman da Ali wanda kuke ganin ya kamata shi da ce to kaga wannan an riga an fitar da ɗan takara wanda kowanne a lokacin ya rinjaye ba matsala saboda kowanne ya cancanta shugabanci al'umma to kawai dai ana so a jira ayin mutane ta yadda za a samu gamsuwa da yarda saboda a samu haɗin kai wajen tafiyar da al'amura to amma yanzu ba haka bane in yanzu aka zo aka yi zaben fidda gwani duk wanda ya fito shikenan shine gwanin ko yayi ko bai yi ba haka dai za a tafi a haka to saboda haka kaga tun daga nan tushen abin ya kare saboda haka aka zo aka tafi da abin da shari'a yadda ta dauko nata da kuma yadda tsarin demokradiya suka dauna su sai suka yi hannun riga abubuwa da yawa ko da ana tarayya a suna lokaci kamar a ce shawara shura ce demokradiya akwai shura shura wacce take a cikin musulunci ba ita ce shura wacce take a cikin demokradiya ba to za ga cewa suna tafiya daban-daban to shi wannan tsarin da shi tun farko ba a gina shi akan wani doka ta musulunci ba kawai an gina shi akan yadda su mutane suka haɗu suka tsara kayan su to kaga zai zo da wahala kuma ka zo a zo wata nukta kuma ka zo kana magana wannan mace ce wannan namiji ne za a iya tsaye da wannan ba musulmi ba ma baka isa ka hana shi tsayawa ba saboda tsarin ya ba shi damar tsayawa a sai a shari'a tsari ta shari'a musulunci a sai shugabanci ne na musulmi to dole ya zama musulmi ne ba zai yi wanda ba musulmi shugabanci ka amma tsarin demokradiya in kana ƙasa da ta kunshi musulmi wanda ba musulmi to za a yi tsayar da wanda yake ma ba musulmi ba ne kuma ba ka da yadda ka iya a hakan zai zama shugabanka kuma a hakan dole ka yi ta shugabanka ne to in aka taho irin wannan to wannan nukta ta wannan mace ce wannan namiji ne duk ba ita ake ba tsarin gaba ɗaya bai taho da har zai tsaya ya kalli wannan ba yanzu don ka yi cari ni zan faɗi shi abin nan fatawa yadda musulunci ya tsara abin da yadda malamai suka faɗa zan kawo dalilai shimfiɗa amma wannan tsarin shi ba wannan da yake kallo ba ruwan shi da wannan tsarin da ba ruwan shi da wannan fatawa ba ruwan shi da abin nan mutum a karan kansa shi zai iya kansa kunci idan ke mace ce kika ga ana so a sa kiki ce a ni a musulunci ba wannan ne mahalli na ba ki janye wannan kaga wani abu ne da yake komawa zuwa ga gamsuwa na mutum shi kadai amma ba shi tsarin ba zai gamsu da dukkan wata fatawa da zaka bayar ba don akan abinda aka gina shi ba akan kanshi fatawar ka take tafiya ba to kaga anan akwai abin dubawa malamai da baya suna magana misali a irin wannan tsarin da shi ba ruwansa da bambanci wannan mace ce wannan namiji ne wannan musulmi ne wannan mutumin kirki ne na kwarai ne an san shi an yarda na kwarai ne wannan kuma wani tantiri ne amma kuma gashi yana da karfi a siyasance ba ruwansa da bambancewa tsakanin waɗannan to da za a zo a tsayar da wanda ba musulmi ba a yanki na musulmi a tsayar musu da wani ba musulmi ba a tsayar da mace musulma kaga anan babu ta yadda za a yi tunani ya baka cewa ai namiji tunda shi namiji ne amma kuma ba musulmi bane ya fi wannan macen ba ta yadda tunani zai baka wannan ka rinjayar da janibin mazakutarsa zumunta namiji akan janibin matikunta ka ce ita mace ce saboda haka wancan ka manta da musuluncin ta kuma da kafircinsa anan kaga fikirin dole ya canza duk da cewa a musulunci babu wannan in a musulunci ne duka ta za ku koma gefe a dauko wani to amma tunda ba musulunci ne yake fito da su ba kaga baka da iko ka iya ture mace ka ce a zabi wanda ba musulmi saboda wannan mace ce sai ka ce a wannan ta mace in ta yi wani abu za mu iya kira ta mu yi mata fada addinin ta zai iya sa mata linzami zai iya kawo mata aya zai iya kawo mata hadisi a to mu dauki wannan duk da mace ce haka nan dole fikihun kai canza na shugabancin mace saboda wani abu da ya taso wanda dashi da can ba za a iya samun shi ba ta tafiyar musulunci saboda haka lokacin da muke tattaunawa akan tsarin musulunci to dole mu yadda abu ka misal da tsari da shine tarihin musulunci ya nuna haka yake yanzu hatta waɗanda suke cewa mace za ta iya zama alƙaliya in ka dauko tarihin musulunci muna da littafai da aka rubuta akan labaran alƙali akhbarul qudat na wake duka littafin gaba ɗaya labaran alƙali ne ka dauke shi daga farko har ƙarshe baka mace kuda duk da cewa a fiqhun akwai waɗanda suka ce za ta iya alƙalanci akan abin da ya shafi mata ko abin da ya shafi yara ko wani abu da aka yi ta amma sai kaga a aikace din maza da suke zaka ga mace ba a fiqhun gashi wani ya faɗa amma kuma aikace ba ku wanda yake nuna cewa ita mace masarinta hanyar da aka dora ta hanyar ta ce wannan shi kuma namiji shi ne wanda aka dora masa alhakin kula da gidansa kula da iyalansa alhakin kula da al'umma yayin da yake shi ne shugaba
to sai tambayar da take ce malam wake da hakin sanyawa a yi roƙon ruwa idan aka fuskanci karancin ruwan sama
a shugaba al'umma ce ta musulmi da shugaba shi ke ba da umarni a fita roƙon ruwa ba wai kawai mutanen gari bane kawai za su ke a fita roƙon ruwa shugabanni suke da wannan haƙƙi na su sanar da mutane cewa a yi roƙon ruwa akwai addu'a wacce ita addu'a ce ta kowane lokaci mutum ya yi sallah ne ya yi azumi ne ya yi wani aikin alkhairi ne na iya roƙon Allah Allah ka bamu ruwa ka bamu damana mai amfani amma abin da ake kira salatul istisqa sallar shayar da fari wacce ake yin ta da hay'ar da ake yin ta da sigar da ake yin ta da rakawoyin da ake yin ta da hudubar da ake yi a gurin wannan shugabanni suke ba da dama a yi wannan
sai shi kuma ne yake cewa malam ina ne hukuncin mai jinin haila a lokacin aikin hajji ko kuma umra
abinda za ta yi za ta iya shiga ihrami za ta shiga ihrami kamar yadda kowane mutum yake shiga zai dau ihrami sai dai kamar yadda annabi yake cewa lokacin da na Aisha ta yi jini yake cewa if'ali ma yaf'alu al-hajj ghayra an la tatufi bil bayt ki duk abinda alhazai za su yi duk aikin da alhazai za su yi ke amma kakki dawafi saraka dawafi aka dakatar da ita amma za ta fita mina za ta fita da ita arfa za ta dawo da ita muzdalifa za ta dawo mina za ta yi jifa za ta yi yanka duk ayyukan da ake yi za ta yi amma ba za ta yi dawafi ba saboda za ta yi dawafi sai ta shiga harami sannan ta yi dawafi saboda aka ce kar ta yi wannan
to sai wannan yake cewa malam shin ya halatta mutum ya tura kudi a yi masa layya a wani gari kuma a turo masa dinaman bayan an yi sadaka da sauran domin tsadar dabbobi alhalin kuma yana da halin da zai iya siyan dabba komai tsadar ta inda yake
kuma ita layya ba ta da wani guri na ta na musamman a ce layya sai a nan za ka yi ta duk inda ka tura kudi aka yi akwai wanda suke kasashe masu wadata ba su da buƙatar nama amma sun yi layyar ba su da buƙatar nama sukan ba da kudin a zo kasashe na mabukata a yayyanka a talabawa to kaga ai ba za a ce layyarsu ba ta yi ba saboda su yanka a kasashe ba ka kai wata kasar aka yanka yana daga cikin dai ihsani waɗanda suka san abin ka dan sassan musu na so sauran a kawo maka ka cika da iyalanka wannan duk babu laifi
da shi kuma ne yake cewa malam yana da rago ne irin wanda ba su da kawo din nan amma kuma nasa ya fito dan karami sai dai ya balle yanzu kusan wata da yake nan zuwa sallah yake cewa yana son karin bayani akan ko zai iya hana shi layya da wannan sakamakon
indai ba jini yake ba ma'ana ba ya zama ciwo ba indai ya kame ya abin da zai iya layya da shi samun sadaka ko cikakke wannan kamala ce in an samu wannan yafi in ba a samu ba zai hana layya da shi ba matukar dai ba yana jini ba
to shi kone ke camalan ya kasance suna da wata kungiyar da suke taimaka wa rayu daga jiyayyu to duk lokacin da za su kai irin wannan taimakon sukan ɗauki hotuna su sanya a social media yake cewa shin ya wannan yake wajen samun ladansu
ya danganta da buƙatar da ta sa ake yin haka yawanci akan yi haka musamman idan ya zanto a kungiyar tana karɓar taimako daga mutane daban-daban suna taimaka mata fito da ayyukan saboda masu taimakawa su gani su samu nutsuwa cewa abinda suke bayarwa duke su ana yin abinda ya dace da shi sannan wasu su gani su ma su kawo taimakon su wannan babu laifi wannan yana karkashin intubus sadaqati fa ni'ma hiya kamar da muka taba fada ko anan ne ko a wajen karatu ka muni cewa dukan sadakar da take ta jama'a ce ba wai ta mutum ɗaya kake ba wani mutum ne guda ɗaya kake wata jama'a kake kowa da kowa zai dan an bayyana ta wannan babu wani abu a ciki abinda ba a so shine ka riga daukan mutum da hoton sa kashi kana bashi sadaka za ka iya karya masa abin amma wani abu ne da yake an yi gina masallaci ko an gina asibiti ko an gina makaranta ko rijiya a zuwa ɗau hoton duk wuraren da aka yi ayyukan irin wannan a saki wannan babu laifi.
To ne ke cewa Malam yana son ƙarin bayani da ma'anar wannan aya da ke cewa kun rabba ka fi nafsika tadarrua wa khifatan wa duna jahri min alqawli bil qudu wal asali wa la takun min alghafilin.
Ubangiji subhanahu wa ta'ala ana yana umartar duk wani mumini ya wadkur rabbaka fi nafsika tadarruan wa khifatan ka ambaci a ubangijinka a cikin ranka tadarruan kana mai kaskantar da kai wa khifatan kana mai tsoron uransa wa duna aljahri min alqawli ba tare da kana daga miliyarka ba bil ghudwi wal asal da safe da yamma wala takun min alghafilin ka zama cikin gafalar duhu wato anan ubangiji subhanahu wa ta'ala yana kwadaitarwa ne akan ambatansa kuma yana fadar yadda ya kamata mutum ya ambace shi cikin nutsuwa ba cikin yanayi na kwakwazo ba ko na hayaniya ko na ihu tadarruan da kaskantar da kai gaban ubangiji subhanahu wataala sannan wakhifatan da jin tsoron abin da kake ambato sannan kuma ba tare da kana daga muryarka ba ta yadda zaka cika kunnen mutane da ambatan Allah ambatan Allah wani abu ne tsakaninka da shi Annabi sallallahu alaihi wasallam ya tafiya da sahabban su kamar da ke cikin sahihaini Bukhari da Muslim Annabi sallallahu alaihi wasallama da zanto an hau tudu ko an zo gangara sahabbai suna kabbara suna tasbihi to suna daga muryarsu sai Annabi yake cewa da su irba'u ala anfusikum fa innakum la tad'una al-asamma wala ghaiban inma tad'una sami'an qariban wa huwa ma'akum suna daga muryarsu Annabi ya ce kad ku sassauta wa kanku wanda kuke kira ba kurma bane ba wanda baya tare da ku bane kuna kiran wanda yake mai ji mai gani ko ya tare da ku so da Annabi ya hana su daga muryar suna kwakwazo suna ihu ya ambatan Allah saboda ana son ka ambaci Allah kana mai kaskantar da kanka kana mai sassauta muryarka ka samu nutsuwa a cikin ambaton Allah ambaton Allah nutsuwa yake kara maka inda Allah ya ce allazina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dhikrillah ala bi dhikrillah tatma'innu qulub wanda suka yi imani zakata suna nutsuwa da ambaton Allah kuma da ambaton Allah ne zakata suke nutsuwa
to sai shi kuma ne yake cewa malam menene hukuncin mahaifin da yake wa yayansa gori idan sun yi masa laifi yace gori akan ci da sha da kuma wajen zama idan an ce masa hakan babu kyau yana cewa ai ayansa ne yake yi wa gori
ba wani abu gori dan uba ya ga dan sa cewa na ci da kai na sha da kai ina wahala da kai wannan ba gori bane hakan ne yana tuna masa ni'imomin sa akan sa yana tuna masa matsayin sa a gurin sa haka bai kamata daya rike jin cewa an masa gori ba wani ne yana tafiya sa ba aka kira shi aka yi masa sadaka ko kyauta a'a wannan shine sanadiyar ka Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ma alwaladu min kasbi abi da aikin babansa ne wato wani bangare ne na aikin sa wani bangare ne na job din sa kaga ba magana cewa ai kai wa aikin ka gori ba gori kai masa ba gori yayi maka ba saboda kai dan sa ne kuma duk sanda ya ga wani abu na gazawa wajen yi masa biyayyar da Allah ya dora maka kai masa to zai iya tana maka ni'imar sa da yake yana abin nan minnar da yake da ita a kanka ce ni nayi maka kaza kana karami ni nake yi maka kaza uwa tana da iko ta gaya wa ɗanta haka ba magana godiya na
to sai wani ke cewa malam menene halaccin bayar da gida na haya a matsayin jingina sannan wanda ya karba ya ba da kuɗinsa yana iya karɓar kuɗin hayar gidan
ba haka ba da jingina sai abin da yake na kana mallakinka ne gidan haya ba mallakinka ba ka mallaki amfaninsa amma baka mallake shi ba ita jingina daga cikin sharadin jingina cikin sharuddan abin da ake bayar da jingina ya zama mallakar shi wanda ya ci bashi kayanka ne amma kayan da ka karba haya ka karba hayar amfanin sa ne amma ba kayan ba ba ainin abin ba saboda ita amfanin malla jingina shine idan kuɗi suka fitowa a sayar da wannan abin a fitar da mai kuɗi kuɗin sa sana a bawa mai abin nan canjin sa wannan shine amfanin jingina amma ba to kaga anan ba za ka saka dauki kayan wani ba wanda ba naka ba dan kawai ka dau haya shikenan ka dau banka a daidai so kana kawo return shikenan sai ka ci bashi duk kai musu jingina ba a bada jinginar da ba ba ka mallaki abin ba
to sai shi kuma ne yake cewa yana neman karin bayani game da fadin Allah wa ina kaftun fa aqibu bi mithli ma kaftun bihi zuwa karshe da kuma ma'anar hadisin Manzo sallallahu alaihi wasallam da yake cewa idan za ku yi duka ku ji fuska yake cewa wani ne mari zai yi rama sai ya kama su waccan aya sai ya kama ta wannan nassin sai yake cewa alqur'ani ya shafi wannan hadisi
duka su bin duka ba wanda ya fahimci ayar ba wanda ya fahimci hadisi shi ayar yana magana kisasi ne ko ramuwa ta wanda ya yi abu ba daidai ba a rama daidai yadda ya yi ayar ba ita kadai bace ai wa ina taftu fa aqibu bi mithli ma uqibtum bihi in am muku wa da uba ku kwatan kucin yadda akai muku wa man atada alaikum fa atadu alaihi bi mithli ma atada alaikum wanda muku ta'addanci kurama dide yadda ya muku wa jazaa'u sayyi'atin sayyi'atun mithluha sakamakon mummunan abu mummuna irinsa saboda ayoyi ne da yawa ba dai bace nan ana maganar wani ne yayi ba daidai ba ai daidai da annabi wa katabna alayhi anna an-nafsa bin-nafsi wal-ayna bil-ayni wal-anfa bil-anfi wal-udhna bil-udhni was-sinna bis-sinni wal-juruha qisas saboda haka wannan sunan shi ramuwa sunan shi qisas idan kamari mutum ya ci bai yadda ba aka ji gaba alƙali shi ma ya baka da a baka ya maka ya rama amma yayi maka daidai yadda kai masa ba za ka mare shi da hannu ba shi ya ce zai dauko wani itace da shi zai mare ka bare ka shi ba da hannu da Allah ya bashi so wannan shine wancan kuma ana magana horo wani danka ne yayi horo yayi laifi ko wani kaninka ko wani wanda yake karkashin ka har ta kai zaka sa hannu ka dake shi annabi ce to kada ka sa ka dake fuska saboda fuska shine ashraf shine mafi tsadar abin da yake cikin mutum kullun abin da zai fuskance ka in ka gano da mutum fuska farkon inda zaka kai idanka in kai ga wani mutum fuskar sa zaka kalla ba inda zaka kalla gida sai ka fara saboda ka shine aggression mutum to kaga in ya samu matsala to ka kayo mutum illa to shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce idan zarabtu fajtanibul wajha kar ku saki hulka dukan mutum a fuska kana yi masa illa ka rasa ido alal misali wajen duka amma da a ce idan wani ya cire shi wajen za a cire idan na fuska yake al'ayna bil'ayn saboda haka wannan kisasi daban ramuwa daban wannan kuma horo hadisi yana magana akan horo
yau to sai wannan shi kuma yake cewa shin ya halatta mai takaba ta yi addu'ar samun miji na gari
zai hana addu'a ita ba ita ce neman aure ba neman aure shi ba ai maganar aure tsakanin miji tsakanin mace da wanda take son ya aure ta shine aka ce ba a yadda ba kada ayi amma dan tayi fata ko tayi addu'a wannan babu laifi lokacin da Ummu Salama mijinta ya rasu Abu Salama take cewa ta ji Annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa babu wani bawa da musiba za ta same shi sai addu'a ya ce Allahumma ajirni fi musibati wa akhlif li khayran minha illa akhlafahu Allah khayran minha Annabi yana cewa ba wani bawa da musiba ta same shi ya daga hannu ya addu'a ce ya ubangiji ka bani lada akan musibar da ta same ni kuma sannan ka mayar min da mafi alkhairin ta ji lokacin da Abu Salama ya rasu sai nake cewa to ni yanzu ina zan samu kamar Abu Salama ina zan samu wanda yafi Abu Salama tunda ta ce khlif li khayran inna lillahi wa inna ilaihi raji'un Allahumma ajirni fi musibati wa khlif li khayran minha ta ce to amma Annabi ya ce in faɗa sai na faɗa sai kuwa gashi Annabi sallallahu alaihi wasallam ya aiko Hatib ibn Abi Balta yana neman ya yi masa ya mata magana bayan ta gama takaba ya yi mata magana kan zai aure ta sai ta tuna addu'ar da ta yi da cewa Allah ya bata wanda ya fi Abu Salama to kaga lokacin da take wannan addu'a tana cewa Allah ka bayar min da wanda ya fi shi ai lokacin tana ta kabari
to sai wannan take cewa mallam tana tambaya ne game da matar da ta mutu amma kuma ana mafarki da ita ce tana cewa a biya mata bashi kuma an ji an tambaya inda aka san tana karbar bashin sun ce ba sabanta bashi shine kai tambaya take tambaye mallam wai a ba su shawara ya za su
yi kiran tunda ba ba san wa yake binta bashi shi kiran da riga ya mutu ya mutu shi mafarki ba dole ne ko yaushe su kasance ba zama gaskiya yana iya zama gaskiya yana kuma zama kwashe kwashe yana zama wani abu daga shida in sun san wani da suke ganin za ta ci bashin sa zai bincika shi yasa ake so in mun ci yar su kafin ai komai a fara bincikawa a ji in akwai waɗanda suke bin shi bashi dan a biya su babu ba ka bincika ba a samu shi kenan wannan mafarki ba lalle ya zama to cewa 100% wai ita din ce
kuma lallai saka da alkari masu sauraron mu da kallon mu duka duka da wannan muka ga karshen shirin a wannan lokaci sai dai kuma za ku yi kuma da sakonnin tambayoyin ku ta cikin wannan shiri ta hanyar aiko da rubutaccen sakon text ko kuma sakon WhatsApp akan lambar waya 0703-36-0415 ko kuma cikin adireshin email na fatoyinrahma@yahoo.com da kuma shafin fatoyinrahma da ke dandalin sada zumunta na Facebook. To a madadin shehi malamin namu alprofesor Sheikh Muhammad Sani Umar Jalemu babban malami a tsangirar nazarin shari'a da addinin musulunci ta jami'ar Bayero da ke nan Kano wanda a kodayaushe ke samun dama domin amsa tambayoyin da kuke aikowa da dukkanin waɗanda suka tallafa don kammaluwar wannan shiri Anas Idris Hassan da na kasance tare da ku nake cewa wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.